الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna godewa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashin mu zuwa wannan yammaci yau uku ga watan Ramadan lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 kuma yau uku ne ga watan uku lissafin miladiya shekara 2025. Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu wannan masallaci na Mus'ab bin Umair a unguwar kofar gabas cikin garin Azarai domin ci gaba da tarjuma ma'anonin Alkur'ani. Matashiyarmu za mu tashi a farkon suratul Baqara gabanin alaramma ya fara karantawa muna addu'a da maliman da suka wallafa wannan littafi Allah ya haskaka kabarinsu kuma ya nauye mizanin ayyukansu gobe kiyama ko kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi. Allah madaukakin sarki yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
Allah madaukakin sarki yace alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika balimai suna tawakkufi su tsaya akan waɗannan huruful muqatta'a su ce Allah madaukakin sarki shi yake nufi shi ya san abin da waɗannan harufa suke nufi duk da cewa wasu sun yi ta kokarin fassara su waɗannan huruful muqatta'a suka yi ta ba su ma'anoni wasu suka ce inna ma hiya asma'us suwar wai sunayen surori ne wasu kuma suka ce a sunan Allah ne wasu ma suka ce sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma dai tsayawa akan cewa Allah madaukakin sarki shi ya san abin da yake nufi da waɗannan shine yafi saboda duk lokacin da kaga an karanta waɗannan huruful muqatta'a abinda zai biyo baya to magana ne akan Alkur'ani kamar dai kalubalantar Larabawa ake yi a ce Qur'ani fa da irin waɗannan harufan aka fassara aka rubuta shi kuma tunda masu fasaha ne ku je ku kirkiro na kuma kun ce shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkiro wannan Alkur'anin suka ce ta tsuniyoyin mutanen farko ne ake masa shiftarsu to kuma ku je tunda kuna da fasaha kuna da azancin magana ku je ku kirkiro naku kuma Qur'anin mana ko abin karantawa wanda ba wannan ba to ba za su iya ba. Allah madaukakin sarki ya gagare su abin ba za su iya ba duk yadda za su taimaki juna da mutane da aljanu kaf ba za su iya ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata da mutane da aljanu za su hadu sashi na taimakon sashi akan su zo da kwatankwacin Alkur'ani la ya tuna bi mithlihi ba za su taba zuwa da irinsa ba koda sashi na taimakon sashi aka ce kai ayoyi goma ba za su iya zuwa da su ba sura ɗaya ma ba za su iya zuwa da ita ba babu abin da za su iya zuwa da shi sai dai kawai Qur'ani ya gagare su daman mu'jiza ce zalikal kitab wannan littafin la raiba fihi ko kace zalikal kitab la raiba wannan littafin babu kokonto a tattare da shi ko kuma zalikal kitabu la raiba fihi, wannan alqur'ani babu kokonto a tattare da shi, a cikin sa babu kokonto. Hudan lil muttaqina, shiriya ce ga masu tsoron Allah. Shi alqur'ani babu kokonto a cikin sa, shiriya ne ga masu tsoron Allah, masu imani, waɗanda suke kiyaye dokokin Allah. Masu kiyaye dokokin Allah, to alqur'ani shiriya ne a tattare da su, babu kokonto a cikin alqur'ani. Shi yasa shi mai tsoron Allah wani lokaci zaka ga ya iya ya aikata wani zunubi, wannan aikata zunubin bai kore tsoron Allahnsa ba, yana nan da tsoron Allahnsa, saboda dan adam tara yake bai cika goma ba. Shi yasa masu baituka suka yi tai, kace khallid dhunuba sagiraha wa kabiraha dhaka tuka wasna kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara la tahqiranna sagiratan innal jibala min alhasa. Akace karabu da zinibi kankanin sa, kankanin zinibi ka wofinta da shi, karabu da shi, ka daina zinibi duk kankantar sa, da mai girman sa duka ka daina, zaka tuka, wannan shine tsoron Allah. Ka nisanci zinibi karami da babba, ka kasance kamar mai tafiya ne a wata gona ko a wani waje wanda akwai kayoyi a wajen, kana taka tsantsan, kana kallon inda kake takawa. Kada ka rena zunubi din kankanta zunubi, innal jibala min alhasa, domin duk wani girman dutse, babban dutse daga tsakonkwani ya fara. Kamar yadda Abu Darda'i kuma wata rana ya rera waka yace, yuridul mar'u an yu'ta munahu wa ya'ba Allahu illa ma arada, yaqulu almar'u fa'idati wa mali wa taqwallahi afdalu mustafada. Dan adam yana cewa, yana nufin ya isa ga burin sa, Allah madaukakin sarki kuma yace ina, sai dai abinda Allah yake so shine mutun zai isa. Mutun yana cewa fa'idar sa, dukiyar sa, Abu Darda'i yace tsoron Allah fa afdalu mustafada, shine yafi duk wata fa'ida. Ka kasance mai tsoron Allah, ka kiyaye dokokin Allah. Qur'ani yana kiranka da cewa ka kiyaye dokokin Allah, kamar waɗannan ayoyin suna shiryarwa ne, suna nusarwa ne, suna ƙarfafa mai imani yayi imani da Allah, yayi imani da littattafan da aka saukar, yayi imani da manzanni, suna kwadaitar da shi kuma ya nemi shiriya daga cikin alqur'ani mai girma. Kuma waɗannan ayoyin ko ayat tana nuna mana falala ta takawa ta tsoron Allah da kuma mai tsoron Allah. Ya an tambayi Sayyidina Aliyu ma'anar tsoron Allah, yace khawfun minal jalil, shine tsoron Allah mai girma, wal amalu bit tanzil, da aiki da abin da aka saukar, wasti'dadil yawmir rahil, da kuma yadda da kadan, sannan sai kuma shiri tanadi dan ranar tafiya. Saboda ka tsoron Allah shine kar a ganka a inda aka hana ka, kar kuma a rasa ka a inda aka umarce ka. Duk wajen sabo kai kokari ka kauce masa, duk wajen biyayya kuma kai kokari ka tsaya kai yadda ya dace. To shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa,
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
الله ما توكين سركية الذين يؤمنون بالغيب su masu imani su ne suke imani da gaibu abinda ya faku. Gaibu shine abinda ya faku. Masu tsoron Allah su ne suke imani da gaibu. In an ce gaibu anan, malamai sun karu juna sani wajen magabata, wajen mai kokarin bayyana me ake nufi da gaibu. Shine suna imani da Allah, suna imani da mala’iku, suna imani da manzanni, da ranar tashin alkiyama, suna imani da aljanna da wuta, suna imani da haɗuwa da Allah, suna imani cewa akwai rayuwa bayan mutuwa, suna imani cewa akwai tashi bayan an mutu. Duk wannan gaibu ne. Wa qala akharu, wasu kuma suka ce al-ghaibu ma ghaba anil ibadi min amril jannati wa amrin nari. Gaibu shine abin da ya faku daga bayi na al'amarin aljanna da kuma al'amarin wuta. Da duk abin da aka ambata din nan, alladhina yu'minuna bil ghaibi, su ne waɗanda suke imani da gaibu. Wa yuqimuna salata, kuma suke tsaida sallah. Iqamatus sala itmamur ruku, tsaida sallah shine cika ruku'i. Wassujud, da sujada. Wattilawa, da karatu mai kyau. Wal khushu, da kankan da kai. Wal iqbala alaiha fiha, da fuskantar dawo da tattara hankalinka a sallar. Wal muhafazati ala mawaqitaha, da kuma kiyayewa akan lokacinta. Manya-manyan malamai daga cikin magabata, Abdullahi ibn Mas'udin da Abdullahi dan Abbas, suka ce inna lis-salati waqatun ka waqatil hajji, sallah tana da lokaci tamfar yadda aikin hajji ke da lokaci. Suka ce waye zai jinkirta aikin hajji daga barin lokacinsa? To ita ma sallah tana da lokaci, kamar yadda Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sallah ta kasance akan mu'mini wajiba ce kuma mai lokuta, dole sai ka yi ta a lokacinta. Allah ba zai karba ba in ka yi ta ba a lokacinta ba. Ba a so ka yi sallah lokacin bai yi ba, ba a so kuma ka yi sallah wato ka bari lokacin ta ya wuce ka yi. So ake ka yi ta a lokaci, shine za ka samu cikakken lada. Saboda haka kiyayewa lokacinta, duk yana cikin tsaida sallah din isbagut tahur, wato biha kyautata tsarki, da cika ruku'u da sujada duka kamar yadda aka ambata, da kuma karatu mai kyau, wattashahhud da tahiya, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, da salati a annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ana yin salati a annabi a tahiyar farko mustahabi ne, ana yin salati a annabi a tahiyar karshe wajibi ne. Wasu malaman suna ganin a tahiyar karshe in baka yi salati a annabi ba ka da sallah. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, kuma dangane da abinda aka ciyar aka azurta su suna ciyarwa. Ila almuradu az-zakatu amwalihim, suna fidda zakkar dukiyoyinsu. Idan dukiya ta kai nisabi ta shekara, to ana fitar mata da zakka, kamar yadda tsabar kuɗi kenan ko. In kuma dabbobi ne, su ma da nisabinsu da gwargwadansu, kowace an yi bayani sai ta kai kaza. Ƙananan dabbobi an ce maka sai sun kai nawa? 40 ko? Yawa, sai sun kai 40 sai a fitar. In suka shekara, a fitar da ƙwaya ɗaya matsakaiciya. Shanu ko sai sun kai 30. Raƙumi fa sai ya kai 5, sai a fitar da akuya ko taure ko rago. Sai ya kai wajen 25 tukunna a fara fitarwa a raƙumin. To komai sai ya kai nisabi. Amfanin gona, sai ka samu ka noma abin da ya kai ausaki 5, sa'i 360. To nan ne in na damuna ne za ka fitar 1 bisa 10, na rani ne zaka fitar 1 bisa 20 saboda ka sha wuya. Amma dan ka sha wuya bai zama cewa sai ka cire ba, dan ka sha wahala bai zama cewa ba za ka cire ba kai. Zai ka ga wani ya sha wahala amma ba zai mi ba sai ya ki fitarwa da zakar. Na'am. Saboda haka Allah madaukin sarki yace wa min ma razaqnahum yunfiquna, kuma dangane da abin da muka azurta su suna ciyarwa. To tunda yanzu Ramadana ne, ciyarwan ba ta tsaya a iya zakka ba, har ciyarwa na mustahabi. Ana kwadaitar da mutane a ciyar, kamar yadda satin baya aka samu labarin wani bawan Allah a nan anguwar ya taimaka an ciyar da bayin Allah, kuma ciyarwa mai kyau. Kaga wannan abu ne da ya kamata a jinjina masa, kuma ai masa fatan ya dore da haka, kuma ya sanya a cikin mizanin ayyukansa gobe kiyama, saboda jama'a da yawa sun samu wannan tallafi. Allah ya saka wa ire-iren masu irin wannan da alkhairi, kuma wanda ba su yi kuma su samu darasi su yi. Saboda duk lokacin da ka kwaranye wa mummuni bukata, to kai ma gobe kiyama Allah zai kwaranye maka. Duk lokacin da ka yaye wa wani mummuni wata damuwa, kai ma gobe kiyama Allah zai yaye maka. To a watan Ramadana idan ka ciyar da mutum biyar, kana da ladan mutum biyar na azumi bayan naka, daidai ruwa daidai tsaki. In ka ciyar da goma kana da ladan, karka ce wai sai kana da tarin dukiya. A ko dibino zaka iya saya kwaya biyar karaba, Allah sai baka ladan. Allah ne yake dubawa. Shi wancan yana da miliyoyi ko yana da hanyar siyayi, kai kuma kana da iya naira, kana da naira 100 zaka iya sayan na naira 50 karabar. Saboda haka kowa karkai kasa a gwiwa, karka ce a sai mai kuɗi. Da yawa malam yace ana hada tsakanin sallah da ciyarwa. Fa inna salata haqqul lillahi, sallah haƙƙi ne na bayi, haƙƙi ne na Allah. Sallah haƙƙi ne na Allah, kuma ta tattara akan kadaita Allah da yaban Allah da gode masa da daga murya zuwa gare shi da roƙonsa da dogaro gare shi. Wal infaqu, ciyarwa kuma huwa min al ihsani ila al makhluqina bin nafa'i al mutaaddi ilayhim, shine kyautatawa halittu wanda amfanin zai ketara zuwa gare su. Saboda haka da yawa ana hada tsakanin sallah da zakka da kuma ciyarwa, ba a raba su sallah da zakka, kamar yadda ba a raba bautawa Allah da girmama iyaye. A hada suke, wa abudullaha ko wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Duk lokacin da kaji an ce a bautawa Allah, sai kuma a ce iyaye kuma a kyautata musu. Kai iyayenka ko ba sa sallah, wajibi ne ka kyautata musu, ballantana kuma suna sallah. Indai kana so ka tsira a wannan rayuwar, to karka wulakanta iyayenka, ka darajanta su, ka kula da su kamar yadda suka kula da kai, fiye da yadda suka kula da kai kana yaro. Kai ba za ka iya ba, sai dai ka kimanta, ka kwatanta. Saboda haka Allah madaukin sarki ya tabbatar da haka. Buniyal Islam, akwai hadisi kuma daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islam ala khamsin, an gina musulunci kan abubuwa biyar: shahadati an la ilaha illallah, shaida ba abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, wa anna muhammadar rasulullah, kuma anna muhammad manzan Allah ne, wa iqamis sala, da tsaida sallah, wa ita'iz zakat da bada zakka wa saumi ramadan da azumin watan ramadana wa hajjil baiti da kuma ziyartar dakin Allah. To hadisi akan haka suna da yawa. Sai Allah madaukakin sarki yace
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Allah madaukakin sarki yace wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, an ci gaba da siffanta masu imani, ayusaddiquna bima ji'ta bihi min Allah, sune wadanda suke gaskata abin da ka zo da shi daga Allah, wama ja'a bihi min qablika min almursalina, kuma suna gaskata abin da manzannin da suka zo kafin ka, abin duk abin da manzanni da suka zo da shi kafin ka suna gaskatawa. La yufarriquna bainahum, ba a rarrabewa tsakanin su. Wala yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim, kuma ba sa jayayyar abin da suka zo da shi daga ubangijinsu. Wa bil akhirati hum yuqinun, kuma dangane da tashin alkiyama sun sakankance bil ba'si wal kiyama, cewa za a tashi mutane, akwai ranar tashin alkiyama tana zuwa. Wal jannati wan nar, sun yadda akwai aljanna akwai wuta. Wal hisabi wal mizan, akwai hisabi kuma akwai sikelin auna ayyuka. Wa inna ma summiyat al akhirah li annaha ba'da ad dunya, an ambace ta lahira saboda bayan duniya ne. Malamai sun karu juna sani dangane da wanda aka siffanta anan, humul mawsufuna bima taqaddama min awwalihi min qawlihi ta'ala alladhina yu'minuna bil ghaibi, wai sune wanda aka siffanta a cikin fadin Allah madaukin sarki wanda suke imani da ghaibi akan maganganu guda uku wanda aka hakaito Ibn Jarir. Daya daga cikin maganganun wanda aka siffanta, wato sun ce muminai na Larabawa su ake nufi, wasu ka ce ahalil kitaba ake nufi, muminai ahalil kitabi, kamar yadda Mujahid ya faɗa. To Allah madaukakin sarki ya dai siffanta masu imani, sai ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, sune suka yi imani da abin da aka saukar maka. Kenan idan ahalul kitabi ne, yayi imani da manzon da aka saukar mar, yanzu kuma da manzon Allah ya zo sai yayi imani da shi, to yana da lada biyu kenan, yana da ladansa biyu, imani da wancan annabin da kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar da yadda ya tabbata cikin Bukhari da Muslim, min hadithi Sha'bi an Abi Burda an Abi Musa al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun yu'tawna ajrahum marrataini, nau'o'in mutane uku za a ba su ladansu har sau biyu. Rajulun min ahalil kitab, mutum ne ahalil kitabi, ba Yahude ba ko ba Nasare, amana bi nabiyihi, yayi imani da annabinsa da aka turo mar, wa amana bi kuma yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun mamlukun, da bawa, adda haqqallahi, ya bada haƙƙin Allah, yayi imani. Wa haqqa mawalihi, kuma ya bada haƙƙin wanda suke jibintarsa, shugabanninsa. Wa rajulun, na uku, addaba jariyatin, ya ladabtar da wata kuyanga baiwa, fa ahsana ta'dibaha, ya kyautata ladabtar da ita, thumma ataqaha, sannan ya entata, wa tazawwajaha, kuma ya aureta. To wannan duka za a ba su ladan su har kashi biyu. Mujahid yace wa qarqala arba'u ayatin min awwali surati al-baqara fi na'atil mu'minina, ayoyi fudu na farkon surati al-baqara suna siffanta siffofin mu'minai ne, wa ayatani fi na'atil kafirin, ayoyi biyu kuma wanda zamu ji su a gaba su kuma suna siffanta kafirai ne tsantsa, wa thalathata ashara fil munafiqin, aya 13 suna siffanta munafikai saboda rikitar su. Fa hadhihi al-ayatu arba'a, waɗannan ayoyin sun game fi kulli mu'minin, duk wani mu'mini ittasafa biha, da ya siffanta da ita, min arabi wa ajami, balarabe ne ko ba ajami ne, wa kitabi, ba kitabe ne, wato in krista ne ko ba yahude, min insi wa jinni, dan adam ne ko aljani, saboda su ne ake musu hisabi kowanne ɗaya daga cikin su. To sai Allah madaukakin sarki yace su waɗannan da aka siffanta, ulaika ala hudan, ka karanta ulaika ala hudan min rabbihim, suna kan shiriya ga wajen ubangijin su, wa ulaika humul muflihun, kuma su ne masu rabauta, ai ulaika almuttasifuna bima taqaddama, waɗannan da aka siffanta su da abin da ya gabata, ala hudan, ai ala nurin wa bayanin wa basiratin min Allah ta'ala, suna wani haske da bayani da hujja daga wajen Allah madaukakin sarki, wastiqamatin, da istiqama, tsayuwa akan daidai, wa ulaika humul muflihuna, ay munjihuna, mudrikuna ma talabu inda Allah bi amalihim wa imanihim billah, sune masu tsira, masu riskan abin da suke nema a wajen Ubangiji da ayyukansu, da kuma imani da Allah, da imani da litattafa, da imani da manzanni, min al-fawzi, za su samu babban rabo, bis thawabi, na lada, wal khuludi fil jannati, za su dawama a cikin aljanna, Allah ya sa muna ciki, wan najati mimma adda Allahu li a'da'ihi min al-iqabi, kuma za su tsira daga abin da Allah ya tattalinta, ya tattalinsa ga makiyansa na uquba, na azaba, Allah ya tsare mu. Sai Allah madaukin sarki yace lokacin yayi daura minti daya. To wannan su ne ayoyin da muka ji a yanzu, kullum dai a yi ta haƙuri, haka za mu na ɗan tattaɓawa saboda yanayin da ake ciki, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana, in Allah ya kai mu gobe za mu tashi a siffofin kafirai, yanzu mun tsaya mun yi bayani a siffofin wato mu'minai, Allah ya sanya mu cikin mu'minai. Subhanaka Allahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.